ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بعد هكا إن أمكو قيسوة أدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملعوا ملعك آله والله سبحانه وتعالى قوليا ديكام وأن رانا تجمع وشتك شاتر قوتا جماد الآخرة shekara ta 1446 wanda ya daidai da wato 20 ga watan 12 shekara ta 2024 miladiya dan ci gaba da karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallaci wato nanan cikin jandarmeri a unguwar tala wato babban birnin Yamai Jamhuriyar Nijar. Wannan karatu yana kasancewa tsakanin magariba zuwa isha a duk ranar Juma'a. Wannan kuma shine darasin mu na 22 ko? Awa 22 cikin suratul Baqara kuma darasi na 20 daidai. Muna fata Allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci cikin abin da zamu faɗa. A kuma wancan sati idan ba manta ba mun tsaya ƙarshen aya ta 101. Yau zamu tashi farkon aya ta 101 saboda tana da alaka da to ayar da take gabanta. Muna fata Allah ya mana jagoranci. Alaramma Allah subhanahu wata'ala ce
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Walamma ja'ahum rasulun مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون.
نعم الله سبحانه وتعالى ولما جاءهم رسول من عند الله yayin da manzo yazo musu daga gurin Allah musaddiqul lima ma'ahum wanda yake gaskata abin da yake tare da su na littafi nabadha fariqun min alladhina utul kitab wato sai wata jama'a daga cikin su waɗanda aka bai wa littafi kenan yahudu da nasara wato suka watsar suka yi jifa da wannan littafi wato kitabullahi littafin Allah shine alqur'ani wanda manzo sallallahu alaihi wasallama yazo musu da shi wara zuhurihim abayan bayan su Allah ya ce ka annahum la ya'lamun kai ka ce basu san wato cewa wannan littafi daga gurin Allah subhanahu wata'ala yake ba kai ka ce basu san wannan littafi gaskiya ne daga gurin Allah subhanahu wata'ala suka yi jifa da shi anan malaman tafsiri suka ce wato abinda ake nufi na baza fariqun min alladhina utul kitab wato suka bar aiki da shi suka kiyin aiki da abinda yake cikin sa wato suka kiyin imani da wannan littafi domin da jifa da shi a zahiri da wato ma'ana da jifa da shi wato a hissi duka abu ɗaya ne wato daukan littafin Allah kai wurgi da shi me hukuncin wannan kafirci hakanan kuma kin yadda da aiki da shi menene shi ma kafirci ne kace baka yadda da shi ba ba za ka yi imani da shi ba ba za ka yi aiki da shi ba kenan suka yi jifa da shi wato suka bar yin aiki da shi suka kin imani da shi shine abin da Allah subhanahu wataala ngane ko kuma wannan din yi da shi hissi din shi Allah baya jiran ma a jiran lahira tun a duniya Allah subhanahu wataala yake maganin wanda ya wulakanta littafinsa tun a nan gidan duniya duk wanda zai dauki alqur'ani mai girma ya wulakantar da shi ko ya jifa da shi ko ya ce zai taka shi to tun a nan gidan duniya Allah subhanahu wataala yake daukan mataki a kansa mun gani wato a lokacinmu da lokacin da ya gabata labarai masu yawa wato wani zai dauki alqur'ani da niyya ya tozartar da shi ko ya wulakanta shi sai Allah ya mai da shi wata sifa ta daban ko ba haka ba a wata ƙasa wacce take makotan an samu wanda daga cikin mutane yace zai fi tsari akan alqur'ani ana Allah subhanahu wataala ya jawo al'aurarsa har ƙasa kowa ya gani ya sani a nan garin ya mai ma an samu wanda yake cewa qur'anin nan wato ya tsufa yanzu ba zai aiki ba kama aka adene musu aiki da shi shi ma aka ce kafin ya mutu sai da ya haukace ya koma kamar kare Allah subhanahu wataala ya wulakanta shi to duk wanda zai ce zai wulakanta alqur'ani a zahiri ya dauke shi ko ya jifa da shi to sai Allah yayi nuna aya kansa tun kafin aje lahira domin Allah subhanahu wataala yana jinkirta wasu laifuffuka har Allah ya maka wato talala aje gaban sa ko dai ka tuba ko kuma har a ka mutu ka je gaban Allah ya dauki mataki akan kai maka sakamako amma banda izgili izgili da ayoyin Allah wulakanta wato sha'airullah wannan yana sa Allah ya dauki mataki akan wanda ya aikata wannan akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake magana akan falalan neman ilimi kun gane ko akwai hadisi da ya tabbata manzo Allah ya ce mai neman ilimi wanda ya fito neman ilimi Allah subhanahu wataala yana sa mala'iku su shimfida fukafukin su kun gane ko dan ya taka ya je wajen wannan neman karatu din kamar yanzu mu da muka fito nan neman karatu Allah subhanahu wataala zai sa mala'iku su shimfida fukafukan su muna taka har mu zo gurin da muke daga cikin magabata ya karanto wannan hadisi sai wani ya ji daga cikin masu isgi sai taho cikin masallaci gurin darasin shi sai taho yana irin tafiyar nan ta kasaita kun gane ko wace Allah yake cewa la tamshi fil ard marha kana tafiya gab 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 sai da yazo daidai gurin malaman nan wato malamin nan wajen darasin sa sai yake cewa bari mu busannu sannu kan maballa fukafukin mala'ika aka ce nan ta ke yafadi cikin sa ya ƙare cikin sa shay kun gane ko ba a wasa da ayoyin Allah ba a isgili da ayoyin Allah yanzu Allah yana daukan mataki akan mutumin da zai dinga isgili da ayoyin Allah to haka dauka alqur'ani ka jefar da shi ko wani littafi daga cikin littafin Allah kun gane ko koda at-taura ce ya inganta wannan at-taura ce wanda ba a canza ba ko injila ne kun gane ko jifa da littafi daga cikin littafin Allah guda ɗaya kamar kai jifa da sauran littafin kun gane ko in am ayatu yadda da shi yana da sauki har ka je ka hadu da Allah ranar alkiyama wato kin yin imani da shi amma dauka daga wulakanta kai isgili da shi wannan yana janyo maka aya Allah ta kai tsaye nan da nan Allah subhanahu wataala sai ya hukunta mutum ya sa mutum ya guji laifi musamman wanda zai yi na isgili Allah ya tsare mu da isgili isgili shi a cikin addini yana janyo wa har wanda yake zauna a gurin ana yi kun gane ko shi yasa idan ka ji ana yin wasa da ayoyin Allah ko ake wasa da hadisan manzo Allah ko ake wasa da wani addinin Allah ya sauri ka bugura in ba haka ba kai ma an tazo za ta shafe ka domin me yasa ka zauna a gurin Allah subhanahu wataala ya mana tsari to waɗannan malaman Yahuda ko a ce Yahudawa banu Isra'ila da suka yi watsi da littafin Allah suka ki yin imani da littafin Allah wato suka wato yakin yi aiki da abin da ke ciki basu ma yi imani da shi ba wallan ta za su yi aiki da shi ba to me zai faru a laran ba tunda basu yi imani da littafin Allah ba me za su yi imani da shi ko kuma me za su aikata a madadin wannan
wattaba'u ma tatlu ash-shayatin 'ala mulki sulayman wama kafara sulayman walakin الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون
الله سبحانه وتعالى واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان سيسو كبي واتو أبندع شيطان سيسكي كارن تامس تند كاكي سارم مسالة سيكي لون سيكي تجيران جيا إذن كاية تجيران تكاسوا كما يدى ونمال ممكي فلا yace ai ta yi ma mai to tunda kasuwa akwai halal ko in ka je ka share mu sanin da suke kasuwanci na halal wato wanda yake suna yin abin da Allah yake so ai ka samu lada ka taimaka bayan Allah ko na gari to amma idan baka yi sharan masallaci ba sai ka yi ta gidan giya Allah ya tsare ni so wahuda da suka yi jifa da alqur'ani suka ki imani da shi suka ki komawa su yi imani da manzon Allah to me ya faru tunda duk abin da ka bari mai kyau to zaka samu madadin shi in ka ki taimaka wanda Allah ya ce a taimaka to zaka taimaka wa mutanen banza ko ba haka ba in ka ki biyayya ga Allah to zaka yi biyayya ga shaitan in gane ko haka nan duk abin da wato ka ki wanda yake ya dace to zaka yi abin da bai dace ba to tunda sun yi watsi da alqur'ani sun ki imani da Allah sai Allah ya ce wattabu ma tatul shayatin ala sai suka dinga bibiyar abinda shaitanun su wato suke gaya musu wato akan mulkin annabi Sulaiman alaihi salam wato annabi Sulaiman alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi annabta kuma ya bashi mulki mulkin da Allah ya bawa annabi Sulaiman alaihi salam babu wanda ya same shi bayan sa ya kuma roki Allah subhanahu wa ta'ala kada wato wani ya zo bayan sa wanda zai kai shi wato mulki shi yasa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya shaki wani aljani ko in ce shaytan wanda yana sallah yazo zai gifta masa sallah sai ya shake shi kun gane ko sai ya ce ba da ban addu'a dan uwana Sulaiman ba da nayi kokarin na bayyana da shi wato na daure shi a cikin wani ice cikin Madina yara sun yi wasa da shi kun gane ko saboda annabi Sulaiman ya roki Allah subhanahu wataala kada Allah ya bawo wani mulki irin nashi ko kwatankwacin nasa sai na dan karya wannan addu'a da Allah ya bashi sai na kyale wannan aljanna wai wannan shaytani inda shi yana sarrafa aljanna kun gane ko to abin da yake faruwa a lokacin annabi Sulaiman alaihi salam dangane da wannan aya kenan sihiri ya yadu wato ya bayyana yayi karfi kun gane ko ta yadda mutane sun bazama suna rubuce-rubucen littattafai akan tsafi tsubbu baru shashatau da sauransu suna ta rubuta duk wani abu da kuka sani na tsafi saboda lokacin akwai alaka tsakanin mutane da aljin in gane ko to shikenan sai annabi Sulaiman alaihi salam yaga abin nan yayi karfi za a wato kaucewa hanya ta wahayi ta annabta sun gane ko sai ya dawo ya sa aka tunda akwai karfin mulki sai ya sa duka aka kame waɗannan mutane masu amfani da wannan sihiri da tsubbudan sun gane ko aka kwakwato abubuwan da ke hannunsu na sihiri da sauransu na bokanci da tsafi sai aka kwace su aka zo aka Annabi Sulaiman yasa aka sa shi a wani karkashin wato gadansa ko kujerarsa ta mulki. Kun gane ko? Aka je aka tattara su daga baya aka binne su. Abin da yasa nake so in karanto muku wannan nassin hadisi sun zo da yawa. Ibn Kathir ya kawo su haka nan malaman tafsir da yawa sun kawo akwai hadisan da ana iya daukan su sun tabbata akwai kuma wanda saboda sun saba ayoyin alqur'ani dole zamu ajiye su sannan kuma za su ba mu dama su taimaka mana wajen fahimtar ayat saboda wannan ayat tana daga cikin ayoyi wanda suke da wahalar tafsiri a cikin alqur'ani mai kyau mun gane ko sai ku bada hankalinku da kyau bayan annabi Sulaiman alaihi salam ya tattara wannan wato sihiri da tsubbu da duk wani nau'i dai na wannan harka wacce take kafirci ce sai ya sa aka boye aka wato zuba a cikin wani akwati aka haka rami aka binne mun gane ko kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya kawo ruwaya wacce take ingantatta to ana nan bayan annabi Sulaiman alaihi salam ya bar duniya sai daga cikin wato shaydanu na mutane mun gane ko wanda suke zamto su ne malamai masu jagoranci a wannan wato gari da annabi Sulaiman alaihi salam ya rayu sai shaydan ne musu ya raya musu ya zo ya ce musu ai ku zo in nuna muku abinda annabi Sulaiman alaihi salam dalilin da ya sa ya mallaki shugabancin mutane wato ya galaba a kansu mun gane ko ba ma mutane ba har da aljanu da tsuntsaye duka ya samu wannan karfin mulki a kansu ku zo in nuna muku suka tafi suka je ya nuna musu wannan rami suka hako aka samu akwati ga ta nan da rubuce-rubuce na tsubbance-tsubbance da kaza da kaza shine za ku ji mutane suna cewa musamman mutane masu neman mulki da aka ya ce a bashi kamban annabi Sulaiman alaihi salam mun gane ko wato wanda zai samu mulki ya tabbatar da mutane har illa masha Allah ba zai sauka ba mun gane ko ko ka ji an ce ka bani kamban annabi Yusuf wato mai neman aure kenan wato ya samu farin jini wanda shi ma an gan shi a ita yanka hannu ko ba haka ba saboda kyawun sa ya ja hankali to irin waɗannan abubuwan duka irin wannan ne su da mun banu Isra'ila kakkumance suna da tarihi tun lokacin Fir'auna lokacin annabi Musa alaihi salam sun wato daure wannan siyagin da su duk inda aikin alsheri yake za ka ga anan ne za ka ga sun yi kaka gida sun fi tasiri a gurin ko ba haka ba to da yake Allah ya nuna muku wato sai suka je suka haƙe wannan abin suka zo suka raba ma junansu sai suka tabbatar da mutane da cewa annabi Sulaiman alaihi salam da wannan abin ne da wannan lakani da sihiri da kafirci ya mulki mutane ya jagoranci mutane mun gane ko suka dinga kuma mutane suka dinga zuwa gurin su suna nuna musu wannan abin lakani da sihiri da kafirci suna cewa ai annabi Sulaiman ma da shine ya samu ya mulki mutane to dan Allah subhanahu wa ta'ala ya barrantar da annabi Sulaiman alaihi salam ya nuna musu menene ba gaskiya bane wannan magana kirkira ce kiran ƙarya ne kamar yadda suka saba sai ya ce wattaba umma tatul shayatin ala mulki sulaiman wato sai suka bi abinda shaydanunsu wato nan malamansu suke gaya musu dangane da mulkin annabi Sulaiman alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to wa ma kafara sulaiman bai kafirta ba walakin ash-shayatin kafaru wato cewa yakin da shayatin kafaru sai dai su shaydanu na wannan malaman da suke koyar da su wannan harka ta sihiri da lakani su ne suka kafirta kuma anan kaga za ka fahimci menene sihiri kafirci ne duk me yin sihiri kafiri ne da nassan alqur'ani domin Allah ya ce wa ma kafara sulaiman bai kafirta ba sai ya ce walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr sai dai su shaydanun mutanen su ne suka kafirta saboda me suna koya wa mutane sihiri yu'allimuna an-nasa sihra suna koyar da mutane sihiri Allah ya ce wa ma unzila ala al-malakain wato Allah bai saukar ba da waɗansu mala'iku guda biyu ibabila a garin babila wato a cikin ƙasar Iran ko Harut wa Marut wani mala'ika da ake cewa Harut wa Marut ku tsaya da kyau kun ji yanzu na kore ko na ce Allah bai saukar ba to wannan mazhaba ce ta wasu malamai sun tafi akan cewa nan ma ba mansuliya bace ba nafiya ce mun gane ko kenan Allah bai saukar da wasu mala'iku guda biyu ba a garin Babila wanda ake kiran su da suna Harut da Marut kun gane ko har ma kun gane ko wa ma yu'allimani min ahadin har ma su koyar da wani mutum daga cikin mutane kun gane ko sihiri hatta ya kula innama nahnu fitnatun fala tukfur har ma su ce masa mu fa fitina ne kai hankali kada ka koyi sihiri fa ka kafirta ba wannan mutanen ba babu su kun gane ko wannan tafsiri na farko kenan domin shi me yasa suke kawo shi suka ce asalin wannan Habila kun gane ko Harut wa Marut ko su mala'iku ne guda bi akai su ne wannan ta kissa na Annabi Dawud alaihi salam lokacin da Allah Annabi Adam alaihi salam lokacin da Allah ya ce inni ja'ilun fil ard khalifa mun karanta a ranko cewa ni inji Allah ya ce zan sanya khalifa a ban kasa ko ba haka ba da Allah ya ce zan sanya khalifa a ban kasa me faru me mala'iku suka ce qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ko ba haka ba suka yi inkari suka ce ya Allah yanzu ka sanya masu zubda jini masu saba maka bayan mu mune maka da'a ba ma masu saba maka wato a ban kasa ka ba waɗanda suke saban ka suke wato yin abin da bai kamata ba wato a cikin wannan kasar ka ba su wato khalifanci ka ba su jagoranci ga mu mu muka fi da'a gare ka to an ce daga cikin waɗanda suke inkarin nan su ne Harut wa me Marut to da suka yi wannan inkarin sai Allah ya ce musu to ai ku ba a sa muku sha'awa kuna cewa sha'awa ko sha'awa wato san abu ko kuma san aikata sako sai su ku ɗan adam na sanya musu wannan shi yasa suna kokarin daga cikin mutanen kirkin cikin suna kokarin su lisanci wato sako na suna mujahada wannan ku ko da mun ba a sa muku ballan da na ku yi kokarin daina yin sako su ku an jarrabe su da yin sha'awa suna sha'awa su yi sako kaga jarrabawa ce ta Ubangiji wanda yayi kokari ya yi son zuciyarsa kenan yana da me falala shi yasa anan ma wasu malamai suke cewa falalar wato mutane dan adam yafi falala akan mala'ika domin dan adam an jarrabe shi da sha'awa kun gane ko amma shi ko mala'ika Allah ya ce bai sa masa sha'awa komai ba ba sa ci ba sa sha Allah subhanahu wataala ya ce ba sa saba masa domin haka ya halicce su su bauta suka sani kawai to da wa'ancan Harut wa Marut suka faɗi haka ga Allah subhanahu wataala wannan kissa ita ma ana kawo ta su Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Abbas kuma da isnadi wanda ake ingantar da shi abinda yasa ina so in kawo mana kissa ne dan in ƙara na mana to sai Allah ya saukar da su a ruwaya kenan to sai Allah subhanahu wataala ya saukar da su a ƙasa yau su sun sai Allah ya ce wato su an sa musu sha'awa ɗan adam sai suka ce mu ko da an sa mana sha'awa mu ba za mu saba maka sai Allah ya saukar da su kan ƙasa kun gane ko ban ƙasa sai ya sa musu sha'awa farkon abin da suka haɗu da shi shine wata mata sai suka ce suna so su yi wato lalata da ita kun gane ko sai ta ki ta yi musu sharaɗi ta ce suka dage suka ce dai suna so sai sun yi wato lalata da ita sai ta sa musu sharaɗin abubuwa kamar haka kafin ta yadda su lalata da ita sai ta ce ga gumaka nan sai sun bauta musu sannan ga kuma giya nan su sha kuma ga wani yaro da ta samu a hanyar banza tana so a raba ta da shi a kashe shi wato kai abin kunya zauna mata suka yi dai ta yadda dai su suka ce ba su iya wannan za su ta ce a inda suna sai dai su yi wanci har suka yadda suka je sai suka fara suka sha giya da suka sha giya sai suka hankalinsu ya gushe suka bauta wa wannan gumaka sannan kuma suka kashe wannan jariri sannan kuma suka yi zina da ita to kaga wannan kissa tana saba nassin alqur'ani ne kenan Allah ya ce la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar malaiku ba sa wato saba ma Allah subhanahu wataala in muka dauki wannan kissa kaga zamu kore sai mu tafi akan waɗanda suka tafi akan tafsirin ma nafiya ce ngani ko zamu zuwa mu tafi kuma akan waɗanda suke ganin amma mansuliya ce Allah ya saukar din amma dan ya jarraba bayin sa ngani ko to shine wannan isnadi kaga bai inganta ba domin isra'iliya ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada kaida cewa idan yazo ya saba ma wato abinda yake cikin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a gaskata ba haka nan idan kuma ya wato yazo yayi daidai da abinda yake cikin littafin Allah da sunnar manzon Allah za a yadda da shi anan kaga biyayya akai da Qur'ani da sunna ke in kuma yazo bai saba Qur'ani ba bai saba ma hadisi ba za a rike shi ne wato ayi shiru da shi ba za a ƙaryata ba ba za a gaskata shine zaka dauki kaidal la tusaddiquhum wa la tukadhibuhum ngane ko in sun fada ka da ka ƙaryata ka da ka wato gaskata to anan kaga wannan kissar ta saba ma sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai a abin nan a kai tsaye za a ce bata inganta ba saboda ta saba ma alqur'ani da sunna to sai Allah subhanahu wataala yace wama unzila alal malakai kenan ba a saukar ba idan mun dauki wannan tafsiri kun gane ko to tunda mun dauke shi sai mu dauki kuma magana wacce wato malaman da suka tafi akan kuma wato cewa waɗannan mala'ikun an yi su su kuma sun kasu kusan gida uku ne kun gane ko su sun kasu gida nawa kusan gida uku daga cikin su da suka zo ma unzila alal malakai suka ce wato sai suka tafi akan to idan har Allah subhanahu wataala ya saukar da waɗannan mala'iku shine sai za a yi tambaya cewa kun gane ko to Allah subhanahu wataala ai ya haramta cewa يدل على ان الله تعالى انزل علم السحر على الملائكه الله يا سوكد علم السحر اكن ملائكه كلمه يكون حراما تو me yasa kuma sihiri zai zama haram idan har haramun ne to dan me kuma za a saukar da shi kulna sai malai yace wato bayanin da za a ba su shine al'amalu bihi haram yin aiki da sihiri haram ne ngane ko yin aiki da sihiri haramun li'annahu ma kana yu'alliman su mala'ikun nan sun kasance amsar da za a bayar kenan su mala'ikun nan sun kasance yu'alliman an-nasa as-sihra suna koyar da mutane sihiri ne liyastanibuhu dan su nisanci sihiri ngane ko kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yace wa ma yu'alliman min ahadi wato ba sa koyar da wani mutum hatta ya kula har sai sun ce da shi innama nahnu fitnatu lalle mu fitina ne fala takfur kada ka sake ka kafirta kenan in ka zo za ka karbi wannan ka karbi wannan sihirin da za mu baka to fa ka karbe shi ka kafirta shine abin da za ku ga bokaye ko masu sihiri ka an zo gurin su shigo da baya karka kai sallama shigo da zagi ko ba haka ba domin kafirci har ma an kace salamu alaikum ce ka bada ai dai ka tafi gobe ka da tunda ka sa Allah ce to kaga wannan duk yana nuna kafirci ne shi yasa mala yace to anan me zami aiki da shi yace kamar naziruhu shine wanda makamanciyar wannan shine makamancin wannan aya shine law sa'ala insanu da mutum zai tambaye ka mazina me ake nufi da zina ngane ko bai san zina ba yaji ana cewa haramun ne Allah ya haramta sai yace la wajaba bayanu lahu ya zama wajibi akan ka kai masa bayani ngane ko sannan kuma sai ya nisance shi sai ka ce wani aiki ne wanda yake fasha haramun ne babba zinubi ne babba a gurin Allah subhanahu wataala kuma ga azaba da narko ga wanda ya aikata Allah ya tanada kaga kai masa sharri ne amma ba wai kai mai bayani dan ya san yadda ake yi bai je kun gane ko haka nan duka bayani akan wasu sabo da ake aikata a kori ba ka koya mutum ba ta yi wa mutum bayanin su bane dan ya je ya aika a kai musu bayani dan ya nisance shi to shi yasa da suka ce wama unzila alal malakaini wato Allah subhanahu wataala bai saukar da wasu mala'iku ba ko kuma da ya saukar da wasu mala'iku kun gane ko bi Babila Harut da Marut a garin Babila wanda ake kira Harut da Marut bai saukar da su da ya ba su wannan wato
ilimi na sihiri ba da mutane su zo su koya ba ce idan mutane sun zo za su ce fa mu jarabawa ne Allah ya turo mu kenan wannan aiki ba aiki bane mai kyau in ka karbe shi to ka san ka karbi kafirci haramun ne kun gane ko to shine sai wa'annan su gane kaga magana ta farko kenan daga cikin maganganun su daga cikin magana ta biyu suka ce tabbas wato wa'annan mutanen an yi su su mala'ikun nan Allah ya turo su dan ya jarraba mutane kuma wannan mazhabi shine da yawa daga cikin malaman Saudiya suka fi tafiya akai kun gane ko kamar yadda suke cewa amma waccan magana da muka karbo daga wato ta farko wanda suke cewa ai ma ka dauke ta nafiya domin shine zai dace da zancen da yake cewa wa ma kafara Sulaiman wato annabi Sulaiman bai kafirce ba sai zamto addafi ne akan wa ma kafara Sulaiman wa ma unzila ala almalakaini ai wa ma unzila ala almalakaini sihira shi zaka kaddara kenan Allah bai saukar ba akan wasu mala'iku sihiri kun gane ko walakin ash-shayatin kafaru bi ta'limi sihira sai dai su wato mutane ko shaydanu daga cikin mutane na banu Isra'ila sune suka kafirce ma Allah da koyan sihiri wato bi Babila a garin Babila wato a gurin Haruta da Marut kun gane ko to wannan magana ita ce wanda Imam al-Qurtubi ya kawo a cikin littafin sa kuma wannan ita wato da yawa daga cikin wasu malamai su ma sun fi tafiya akan kenan a kore cewa na ma nafiya ce ba mansuriya bace magana ta karshe daga cikin maganganu guda uku da waɗanda suka tafiya cewa Allah din ya saukar da cewa mala'iku guda biyu a garin Babila Haruta da Marut wato dan su koya mutane sihiri ko kuma duk mutanen da suka zo suka karbi sihiri a gurin su wato yana nuna cewa sun fada cikin jarabawa shine qira'ar da tazo akan cewa wa ma unzila alal malikain wato Allah bai saukar ba akan sarakai guda biyu malikai wato wa'annan anan sai koma sarakai domin in ka sa malik malik bi kasril lam sarki amma malak bi fatihil lam sai dauka mala'ika to kaga wa'anda suka tafi cewa Allah din ya turo wa'annan mutane ne guda biyu amma sarakai ne ba mala'iku ba kun gane ko to Allah da ya saukar da wannan ilimi na sihiri akan wa'annan mutanen kun gane ko sarakai masu so su rike mulkin su da suke nuna mutane cewa wannan sihirin kaza amfanin shi kaza to Allah da ya saukar da su duk wanda ya je gurin su wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula ba sa sanar da wani daga cikin mutane ko su koya wani daga cikin mutane hatta yaqula har sai sun ce da shi inna ma nahnu fitnatu mu fa fitna ne mu fa Allah subhanahu wata'ala ya turo mu ne dan mu zama ibtila'i gare ku kenan duk wanda ya bi mu ya halaka kenan ku shiga taitayin ku kada ku bi wannan hanya ku kafirta ku bari kenan a ga an tsaye musu da hujja wa'annan sarakai guda biyu Haruta wa Marut suna gaya wa mutanen da suka zo gurin su su ce musu mu fa fitina ne kada ku kafirta domin duk wanda ya bi wannan hanya ya kafirta Allah subhanahu wata'ala ya ce fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi suna koyar da mutane kun gane ko abin da ke raba tsakanin miji da mata na sihiri ba ana zuwa ba ko dai a je gurin boka a ce to ga ta nan eh kishiya ta je gurin kishiya da uwarta ko ba haka ba dan ta kashe alaka tsakanin abokiyar zamanta da abokiyar zamanta to ta sani cewa ga kafirci duk wacce za ta je gurin boka dan ta sa wato a rabu da wato kishiyarta ta je to ta kafirta kuma wannan abin aikin da ta yi kafirci kun gane ko kenan haramun ne daga cikin aikin da bokaye suke aikata a yau shine suna zuwa wato ana zuwa gurin su dan alalata aure kun gane ko domin aka lalata aure shikenan laifuffuka za su yadu zina za ta yadu matan aure su dinga da zaura suna fita suna yin wato alfasha to Allah subhanahu wataala ya ce daga cikin ayyuka da wa'annan wato mala'iku guda biyu da Allah subhanahu ko sarake guda biyu da Allah subhanahu wata'ala ya saukar to idan an je gurin su wato suna cewa su fitina ne sannan kuma suna koyar da mutane daga cikin nau'i kenan na sihiri da suke koya wa mutane shine fayata'allamuna minhuma ma yafarquna bihi bainal mar'i wa zawji daga cikin nau'i na sihiri da suke shine ake cewa firaku ko wato raba tsakanin miji da mata kenan shine ma yafarquna bihi bainal mar'i ake yake wato raba tsakanin miji wa zawji da matarsa an kanan zauji abinda ake nufi zauja domin a larabcin qur'ani babu zaujatu dukkan da namijin da macen duka zauju ne shi yasa kuka ji almaru anan to namijin ke tsakanin miji wa zauje wa zaujihi da kuma matarsa kun gane ko ko dai a raba tsakanin miji da mata ko a raba yaro da mai gidansa ko ba haka ba ko a raba da da mai da mahaifinsa duka wannan yana cikin menene alfiraku ko ba haka ba nau'i na sihiri wanda yake kafirci Allah ya ce to ku ƙara ji wa ma hum bi dharin bihi ko wa ma hum bi dharin bihi min ahadin illa bi idnillah su din masu sihirin nan ba sa iya cutar da wani daga cikin mutane da wannan sihiri da suke yi kun gane ko illa bi idnillah sai da iznin Allah kenan duk abin da za su yi na sihiri su yi su gama amma tasirin sihirin baya yiwuwa sai Allah ya so da nan da aka ce illa bi idnillah ba ana nufin Allah ya musu izini ku yi ba ku saba ma Allah ku yi kafircin sihiri a'a abin in an yi shi ba zai ci ba sai Allah ya so sai da mashi'a ta Ubangiji abin ya fada kun gane ko domin anan akwai nukuta wacce ya kamata mu gane ta da kyau daga cikin malamai musamman bangaren mu'tazila suna ganin sihiri ba gaskiya bane ba hakika bane abu ne wanda yake kawai baya da tasiri kun gane ko amma wannan bid'a ce sunna shine cewa sihiri gaskiya ne kun gane ko amma in an yi shi ba zai tabbatu ba sai da izinin Allah subhanahu wataala kun gane ko zamu zo mu karanto bayanai akan haka bayan mun kare wannan tafsiri na aya domin daga cikin cewa sihiri ya tabbata an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har sai da Allah ya saukar da qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas da ya bada waraka ga manzon sallallahu alaihi wasallama idan tunda aka yi sihiri ya taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to lalle sihiri gaskiya ne cewa idan yayi yana tasiri amma ba zai ci ba sai da iznin Allah kenan in ma dai ya zamto ya ci ka saboda Allah ya jarrabe ka ya daga matsayinka kamar yadda ya faru ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ma yazo ya same ka dan Allah ya dauka ka wato kai dan kuma kana da sakaci ka bar kanka baka yin azkar waɗanda suke kulawa da jikin dan adam azkarus sabah wal masa azkar na shiga gida na fita na kwanciya na tashi na shiga ban daki na fitowa kun gane ko duk wani abu da zaka yi ka aikata azkar an koyar da su daban-daban in ma baka yin wannan kana sakaci da su in ma kuma ko kuma Allah ya sa abin ya same ka dan jarrabawa dan Allah ya daga matsayinka idan sihiri yana tabbatuwa amma da izini na Allah subhanahu wataala shi yasa ya ce wa ma bi dharin nabi min ahadin illa bi idnillah Allah ya ce wa ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum yace suna koyar abin da zai cutar da su kun gane ko shine waye ta'allamuna su masu koyan sihiri kenan suna koyan sihiri domin sihiri yana cutar da su me cutar da zai duk abin da zai sa ka rasa imaninka menene shi ya cutar da kai ko da a ce zai baka sakamakon abin da kake so kun gane ko to ana ya cutar da kai saboda mai sakamakon sa bai da kyau kai zalimci ka kafirce ma Allah subhanahu wataala Allah ya ce wala yanfa'uhum bal ma baya amfanar da su domin sihiri baya amfanin wanda yake shi wala yaflihu sahiru kai so ata baya samun falaha baya samun sira duk inda yaje Allah subhanahu wataala zai je ga Allah Allah ya kama shi Allah ya ce wala qad alimu lamal ishtara hakika su sun san cewa dangane da abin da suka sayewa kansu kun gane ko na sihiri na fifita duniya akan lahira malahu fil akhirati min khalaq ba su da wani rabo a gidan lahira ba su da wani nasibi, ba su da wani sakamako mai kyau a ranar lahira. Sakamakon su ita ce wuta azaba Allah, kenan ba su da wani rabo wanda za su samu a ranar lahira. Allah ce wala bi isa masharobi, duk da abin da wato suka siyi ko suka fanshi kawunan su da shi, mun gane ko nasihiri ko kuma fifita duniya akan lahira. Mun gane ko, domin duk wanda zai yi sihiri dan ya batar da wani ko da ko kuma yayi wa dan uwansa sihiri ko a ce magani ko wato dan ya rasa wani abu, mun gane ko, to kaga wannan ya fifita me wato duniyar sa akan lahira. To Allah ya ce tur da wannan, Allah ya wadare da wannan abu, mun gane ko. Shi yasa Allah ya ce wala bi sama sharobi, tur da wannan abin da suke fansar kawunan su da shi, wato wala bi sama sharobi anfusan, tur da abin da suke fansar kawunan su da shi, wato akan a ba su duniya wato su sai da lahira su. Allah ya ce law kanu ya'lamun, da sun kasance sun sani da ba su aikata haka ba. Anan malamai suka ce, can Allah ya ce wala qad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati fala, mun gane ko, hakika sun san abin da suke aikatawa na fifita wato duniya akan lahira, wato wannan abu wanda zai haifar musu da rashin rabo a lahira, mun gane ko. Nan kuma Allah ya ce wala bi sama sharobihi anfusahum law kanu ya'lam, yace abin da suka fifita kawunan su ko kuma suka fansar da kawunan su da shi yayi muni da sun kasance sun sani, kenan ba su sani bane. To sai malamai suka ce wancan korewa na ilimi yana nan a tabbace, baya kore wannan, can Allah ya kore wato ya tabbatar musu da sanin cewa sun san za su sihiri, amma iya a nan duniya ne zai amfanar da su, a lahira ba su da rabo, mun gane ko, za su ci su cinye duk abin da zai faru a nan. Nan kuma da Allah ya ce law kanu ya'lamun wala bi sama sharobi anfusahum law kanu ya'lamun, ana kore musu ilimi na sanin abin da zai faru da su nan gaba a ranar lahira, wato girman azabar da za ta zo ta afku gare su da nauyin ta, ba duk ba su san shi ba saboda sun jahilci haka, kun gane ko. Wannan ake kore musu ba dukkanin ilimi ga baki daya ba. To shine Allah subhanahu wataala bayan ya kore wannan sai yake cewa walau annahum amanu, da dai su banu Isra'ila sun yi imani da Allah, wattaqau, sun ji tsoron Allah, lamasubatun min indillahi, kai da lada wato da za su samu ya tabbata gare su a gurin Allah subhanahu wataala, kun gane ko. Wato kuma wannan da shine mafi alkhairi gare su, ba daukan hanya ta sihiri ba, da lakani, da badu, da shashatau, da haukatar da mutane, wato da neman sa'a, da ba wannan hanyar suka bi ba, da sun bi hanyar da Allah subhanahu wataala yadda da ita tace tsoron Allah da bin littafin Allah subhanahu wataala. Allah ya ce law kanu ya'lamuna, da sun kasance sun san abin da yake na sakamako mai girma da Allah subhanahu wataala ya tanada musu wato a ranar lahira, wato wanda za su je riske shi. To kaga wannan aya idan ka dauke ta, wato zaka gani tana nuna cewa girman wato matsala wato na laifi babba sihiri daga cikin wato yana daga cikin manyan laifuka da ake wato yi wa Allah subhanahu wataala, balma matsayin sa kafirci ne da ijma'i na malaman addini. Ina ne ake sabani? Shine a wasu wato mas'aloli guda uku. Mas'ala ta farko daga cikin abin da ake sabani a cikin sa shine, kamar yadda na karanto dazu, shi sihiri yana wato hakika ne kuma yana tasiri ga wanda aka yi wa, muka ce malamai na Allah sun tafi akan cewa yana tasiri, wato kuma hakika ne idan an yi wa mutum yana tasiri, amma sai da izinin Allah subhanahu wataala, kamar yadda ayoyin alqur'ani wato suka yi wato bayani akan haka, kun gane ko. To mun da wannan aya Allah ya ce fa yata'allamuna minhuma ma yafarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, sannan Allah ya ce ma hum bidarrin bi min ahadin illa bi idhnillah, sannan da kuma aya ta cikin suratul falaq da Allah yake cewa min sharri naffathati fil 'uqad, domin ana yin sihiri. daga cikin hujjojin da malaman da suka ce tabbasi yana tasiri shine hadisin nana Aisha ummu na Aisha radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda take cewa an yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sihiri har ma yana aikata abu ma sai ya ce yake zaton ya aikata ko bai aikata ba an samu wani bayahudi daga cikin yahudawan da ake kiransa da labid bin a'asim a'asam wato labid dan a'asam yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato sihiri a ya domin da yayi mai sihiri yayi mai kulli a cikin wannan sihirin har guda 10 kuma yaje ya jefa wata rijiya a cikin garin Madina in gane ko abin yayi tasiri ga manzo sallallahu alaihi wasallam har sai da Allah subhanahu wataala ya saukar da suratul falaq da suratul nas aka umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya karanta su idan ya karanta su Allah zai warware wannan sihiri kamar yadda nace muku yayi amfani da kulli guda 10 idan ka dauki suratul nas ku fara da ita ko suratul falaq qul a'udhu bi rabbil falaq ko aya ta farko ko min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad wannan aya na wuce nan biyar in ka dauki suratul nas قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس ايه نوع 6 ان كا ادا 5 غا 6 نوع 11 kenan duka aya guda tana warware kulli guda kamar yadda malamai suka yi bayani annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanto wannan ayoyi guda 2 sai Allah ya warware wannan sai aka ce da aka je wannan rijiya da labid ya je jefa wannan sihiri sai aka samu yake ma'ana wato nana Aisha take bada labari cewa sai aka samu ruwan wannan rijiya inda ka san an jika lalle an dama shi an jefa wannan rijiya ruwan ya koma kamar ruwan jini jajawur saboda wannan wato nauyi na sihiri da aka yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya saukar da wannan kuma hikima a nan me yasa kakkace annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana son shi balma yafi son shi dukkanin cikin halittun Allah gabaki ɗaya shine mafi soyuwa a gurin Allah subhanahu wataala kace kuma dan me Allah ya jarrabe shi hikima ce akwai duk abin da Allah ya akwai hikima kaga hikima ta farko wacce zamu iya ganowa shine Allah ya sa ya faru ga manzon Allah dan a tabbatar ga me akwai shi kuma in Allah ya jarrabe ka kai a matsayinka na mumini ga hanyar da zaka rika Allah ya kuma ya jarrabe shi dan ya ba mu mafita mu al'umma sakena idan sihiri yana daga cikin ayoyi da ake ruwar sihiri da su shine me ayya benene mu'awwadatayn qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas shi yasa a sunna wato ake so in zaka kwanta ka karanta su kafawo ka tofa a hannunka ka shafe jikinka da ka sama har kasa so uku kowace da bismillah in gane ko ka karanta qul huwallahu kafa'uhu falaqu'uhu nasi'uhu ka shafe jikinka da su insha Allah fa Allah subhanahu wataala ba zai sa ko an maka sihiri ya ci wannan shine dafa'i na sunna kenan da halatta ba warware sihiri da su haramun ne mutum ya ce bari shi yasa daga cikin malaman da suke ganin cewa ya halatta wato shin suka yi tambaya cewa ya halatta mutum ya koyi sihiri aka ce bai halatta ba domin kafirci ne wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inma nahnu fitnatun fala tukfur sai ce a ina so in koyi sihirin ne dan in maganin shi dan in an muni in yi maganin sihirin in warware shi a sai a ce maka to akwai a cikin ilimi akwai ilimin da bai halatta ayi ba yana daga cikin ilimin da koda za ku ji ana cewa ya halatta ko sharri ka san shi dan ka wani stoni sance shi to ilim ka je ka ce bari ka koyi sihiri domin a dinga warware to bai halatta ba shi koyan sihiri a abinda ya halatta ka koya ka koyi ilimin kitabu wa sunna littafin Allah alqur'ani kenan da kuma sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin anan ake warware sihiri kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya warware sihiri da me ayyun Allah ko ba haka ba to haka in ka duba kissoshi da wato asar na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna yin ruqya shar'iyya wato ruqya ruqiya ko da yake ruqya ne asali ba ruqiya ba kun gane ko suna yin addu'a ko ka ce tofi na shari'a wanda shari'a ta yadda da shine da ayoyin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan bai halatta ba koyon sihiri a ce dan wai ka ce da niyyar barka koya domin ka warware sihiri me yasa domin duk wanda ya iya shi daga ya shiga matsi sai ya je ya koma ya dinga iskira mutane ya ce to ba a zo idan ta kubce wa yake neman mulki wa yake neman shugabanci to ya zo na ya zo a bashi katimin Annabi Sulaiman sai ya fara rufin mutane yana yin sihiri ko ba haka ba ko kuma ya je ya samu mata ya dinga cewa to ku zo wa take so ta mallaki mijinta to ta zo ya dinga ba su ma wato sihiri to shi yasa bai halatta ba koyon sihiri abinda ya halatta shine wato koyon alqur'ani da sunna da riko da su domin ka kare kanka ka dafa kanka da ayar alqur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ma abin ya faru gare ka ya zanto jaraba dan Allah ya daga matsayinka mun gane ko to anan jumhur suka ce tasiri yana tasiri ta yana tasiri amma ba zai faru bane tasiri sai Allah ya so wato sai Allah ya so ya jarraba bawansa mun gane ko sannan sai suka kawo mas'ala ta gaba shine muka kawo cewa shin ya halatta a koyi sihiri wasu malaman sun tafi amma da yake su kadan ne cewa a koyi sihiri a wannan bai halatta ba duk wanda ya koyi sihiri ya karanta kuma su ne jumhurin malamai suka ce wato cewa anna ta'limu sihira wato kufrun koyan kafirci kafirci ne sannan kuma haramun mun gane ko tunda aka ce kafirci ne ayyamu shine karshen babin haramci kuwa mun gane ko domin alqur'ani mai girma ya nuna cewa ba koyan sa kafirci ne da nassin alqur'ani wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala tukfur sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin manyan zulubai da suke fitar da mutum daga musulunci guda bakwai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa daga ciki yace na farko ma da ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nisance su a wato istanibu as-sab'ul mubaqat kunisanci wato abubuwa munana guda bakwai na farko da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai ya ce al-ishraku billah shirka ga Allah to kun ga kuma sihiri shirka ce ga Allah domin mutum yana yin wasu yana dadan cewa ga wani abu da zai zo da shi wanda kudura ta mutum ba zai saka yi ngane ko zai wato zai baka mulki ko ya wanzan maka da mulki wannan aiki ne na ubangiji Allah ke bayarwa Allah ke kwacewa kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzibul mulka mimman tasha ka gani wannan haƙi ne na ubangiji dawwamar da wani akan wani abu ko kuma kwacewa ga wani zuwa ga wani ko ya ba wani kaga ka nemi sifa Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk ma wanda ya je wurin irin waɗannan man ata arrafan aw kahinin ko duk wanda ya je wajen wato dan duba ko boka ya gaskata shi to ya kafirce wa abinda Allah ya saukarwa manzo sallallahu alaihi wasallam ngani ko ya kafirce alqur'ani yanzu duk wanda ya kafirce alqur'ani ya kafirta kenan dukkan mu kwasance ƴan uwa musulmi mu nisanci wannan abun mu wato nesa da shi domin yana sa mutum ya rasa imaninsa hukunci na gaba kusan na ƙarshe shine hukuncin wanda yake aikata wannan aiki me hukuncin sa a musulunci ngani ko wato hukuncin sa a musulunci wanda yake aikata wannan tsafi yake aikata sihiri yake aikata bokanci to shine hukuncin kisa ngani ko wato ga baki ɗaya malamai sun yi ijma'i ko mafiya yawan su cewa duk wanda aka kama shi yana aikata wannan inda aka sabani cewa za a ce ya tuba ko kai ya tuba anan ne aka sabani mun gane ko wasu malaman suka cewa ba ma a neman wala yustatabu ba a cewa yazo ya tuba mun gane ko daga cikin su malikiya imam malik yana ciki wanda suna ganin an kama dan sihiri ko boka ba ma za a ce ya tuba ba kawai za a yi masa za a tsaye masa da haddi me yasa aka yi masa hukuncin kisa saboda yana salwantar da rayuka yana salwantar da hankulan mutane kuma kun sani a wato cikin munufofi na musulunci akwai wasu abubuwa guda biyar ko shida da ake tsarewa mutane dole ne shugaba da Allah ya ba shugabanci ya kula mutane na farko shine addinin mutane na biyu shine jinanansu rayukan su ke na uku kuma me hankulan su kada ya dinga bari ana shigowa da kwayoyi ana sha hatta da giya ai ta ma tana gusar da hankali eh ba haka ba ka a ce ba za a shigo da wiwi ko wasu kwayoyi ba amma ita giya a shigo ita ma ita ce ummul bab ko ba haka ba alhamdu ita ce kai tsaye sauran ma kiyasi ne saboda me sun yi kama suna gusar da hankali daman don saboda gusar da hankalin dan adam din aka haramta to dan me za a haramta shigo da sauran abubuwan da ke sa maye ko suke kautar da hankalin dan adam kuma a bar giya ita ma haramu ce ita ce ma ala fau kenan ita ce ummul bab ita ce uwa jima yan jarida suke cewa kamru walle ko amru ma suke cewa su kamru ita ce uwar babin wato kororuwar ita ce asali sauran duka kiyasi ne wanda abin da suke haifarwa shine giya take haifar shine gusar da hankali to kaga me sihiri yana gusar da hankali yana sa a rasa rai shi yasa hukuncin sa kai tsaye idan an kama shi a kauda shi a ban kasa to wannan na yawa cikin abubuwa guda biyar yawa saura guda uku wato dangane da abin da ya zama wajibi a kiyayewa al'umma su idan Allah ya baka shugabanci muka ce na farko shine wato addini na biyu shine wato rayukan su ko shine in an ce rayuka jinanan su duka na uku shine me hankalin su ai mun kawo na uku na hudu zamu ce alarma na hudu shine wato mutunci kada a yadda a dinga yada zina saboda idan ana aka bar zina tana yaduwa wani zai safi gidan wasu nasu ba za ta rikice kun gane ko shine na hudu na biyar fa shine akula da dukiya almalu alaram almal dukiya a tsare ta ka a bari a bar mutanen masu kwace suna yawo masu fashi suna yin abin da suke ko barayi kun gane ko barayi waɗanda suke a zahiri ko kuma wanda za a ba amana ya ci shi ma duk da ba za a kira shi barawa ba amma mai ma'aikaci wanda zai a ba shi amana guri ya ci ba za a ce mai barawa ba kai tsaye saboda amana aka ba shi ya ci sai dai mai wannan kuma laifinsa ya fi ma zama babba a kan bara domin ya ci amana sannan kuma ya ɗauki abin da ba na shi to na shida da wasu malamai suke karawa shi ne kiyaye mutunci gane al'ibd wancan ansab suna bambance tsakanin wato nasaba da kuma mutunci to duka waɗannan dole ne a samu shugaba ya kula da mutane al'ummar sa shi kun gani shi yasa aka ce to shi ma wato boka ko dan sihiri ko dan subu shi da zaku ji ana cewa asiri ai asalin kalmar sihir sai bawushe dauka yake cewa asiri kun gane ko daga asihiru in gane ko shi ne wani yankuna a nan guraren da suke cewa magani to mutumin duk da zai wannan aikin to hukuncinsa kisa ne kuma ya kafuta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala in dai bai tuba ba ya mutu akan wannan aiki sannan wanda ya je gurinsa ya gaskata shi ba ya zama kafin Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu to wannan aya kamar yadda muka yi bayani kun ga yadda ta kasance wato ita ce aya daga cikin ayoyi masu wato suna da wahala na fassara amma dai ina fatan dai an fahimci abinda Allah subhanahu wataala yake so ya gaya mana a cikin ayar kenan Allah subhanahu wataala idan muka dauki malaman da suke kore wato cewa Allah bai ma saukar ba ballantana a ce har a je gurin waɗannan wato Haruta wa Marut har a neme su wato da cewa su yi sihiri ko su yi magani ga wani kun gane ko su yi wa wani wato kulle-kulle da ya samu wani abu da yake fata to ba ma a yi su ba wallantana a ce ai in kuma muka dauke su ta tabbata to ba mala'ikun Allah subhanahu wataala ba ne kun gane ko kamar yadda wasu malaman suka ce an saukar amma ba mala'iku ba ne a'a sarakai ne ko kuma mu ce an saukar mala'iku ne amma sun zo don a jarraba mutane kamar yadda Allah yana hukunta haka ya turo mala'iku wato cikin mutane don su zo da wani abu wanda mara kyau ne da kuma abu mai kyau idan ka bi mai kyau din wato ka tsira idan baka bi mai kyan ba kuma ka taɓe ka yi hasara Allah subhanahu wa ta'ala ya kare to shine Allah subhanahu wataala yace wato Allah subhanahu wataala yace walau annahum amanu wattaqaw la masubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun da dai su ahlul kitabi za su bar abin da yake na tsubbu na wato na sihiri na wato ulle ulle mun gane ko na tsubbu na bokanci na kafirci da za su bar shi surki wato tsoran Allah subhanahu wataala da ya kasance gare su lada mun gane ko wato daga gurin ubangiji wanda yake shine mafi alkhairi da Allah ya ce khairun anan ba yana nufin sihiri dan alkhairi bane ba a'a ita khairun dinna tana daga cikin kalmomi wanda ba su da kishiya in an kawo su ba suna nufin akwai kishiyar su ba domin ba za ka ce sihiri yana da alheri ba an gane ko a ana nufin shine alkhairi inda sun duki tsoron Allah ba sihiri ba ko kuma an ka dauke shi a su gurin su in ma alkhairi ne to ga abin da yake mafi alkhairi a gurin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas suna tambaye ka dangane da caca da giya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka ce da su wato abubuwa ne wanda suke wato na laifi suna da amfani amma laifin su yafi girma wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima anan menene giya da caca za ta zanto amfani ga wanda yake duniya in ya sha ta kiryaci shi yafi kowa ko ba haka ba in yayi caca ya kwashe kudin dan uwansa da zalunci yaji ya tatike shi amma a gaban Allah ba laifin su yana da girma ko ba haka bane ba anan gidan duniya in mutum ya sha giya zai ji ya zama sarki yaji yafi kowa yana tunkawo ko ba haka ba wato amma kuma ba ta hana shi ya yi fitsari a tsaye ya yi fitsari a wando ya yi amai ta sa ciwon kai ko ba haka bane ba amma ta lahira an sha ta ita ce ta daidai ta nishadi mun gane ko to shi yasa Allah yake nuna saboda cutarwa da za ta yi ma za ta sa ka zubar da mutuncinka shi yasa aka ce wanda ya sha giya a bulale shi domin ya zubla kimar kansa ba a yadda ba a kai karan kanka ka zubar da mutuncinka ballanta na wani ya zuban maka da mutunci shi yasa wani yau wani kasafi za a yi masa haddi to haka kai ma an ka zubar da mutuncin kanka sai an maka haddi ka sha giya Allah ya tsare mu to shi yasa wannan yana nuna cewa wato koda a nan gidan duniya sun samu abin da suke so bukatar su amma a lahira inda za su ji tsoron Allah shi yafi alkhairi su bar sihiri su bar saban Allah subhanahu wataala shi yafi kun gane ko Allah subhanahu wataala ya ce
يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم
ما شاء الله ان شاء الله اذا الله سبحانه وتعالى كان مرانا من زوا زامو تاشي كان wannan aya باذن الله تعالى abinda muka fada na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.